وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis. Yau ina ga muna tara ne ko ga watan hudu watan Rabi'u Tsani ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau daya ga watan goma hijiran miladiya 2025 yau ranar yanci ko Najeriya ta shekara 65 ba hankali. Allah sauwaje. Shi sa ayin kasan ma ba sa murna da ranar yancin ba. Allah jikan mala albani zariya. Yace turawan da ma ba su ba da yancin ba. Ci gaba da karatu mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ihya'us Sunna. Dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fatar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya dan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 129 cikin wannan sura mai albarka suratul al-baqara ya zama ta shafar kan aya ta 130 wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wanda yau wannan shine darasin mu na 35 a cikin wannan sura mai albarka. Kafin haka akwai tambayoyi da yawa amma akwai insha Allah guda biyu da zamu amsa. Wannan na farko yana tambaya yana alaka ne da ulumul Qur'an, yake cewa menene zance mafi inganci game da sunayen Al-Qur'ani. Abin da zan sa zan amsa tambayar saboda akwai sabanin malamai akai kuma bisa ga bayanan da yayi dalibin ilimi ne. To dangane da sunayen Al-Qur'ani mai girma, idan mu ta duba littafin Al-Itqan na Imam Suyuti rahmatullahi alayh, ina ga ya kawo suna har guda 55. Yace duk sunayen Al-Qur'ani mai girma ne. Kuma kar mu manta malamai suna cewa yawaitan suna yana nuna daukakan mai wannan suna. Ina fata an gane. Kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma. Yawan suna yana nuna daukaka da darajar wanda ke da wannan suna ya dai wadin. To amma dangane da maganar da Sha Suyuti yayi kafin shi akwai malamai da yawa sun kawo sunaye da yawa. Shi da ya tattara su sun kai 55 da dauko a can ya dauko a can ya dauko a can. To malami masu bin diddigi al-muhaqqiqun sun bibi kowanne suna sun ga cewa wannan ya kamata a ce suna ne ko kuma sifa ne. Kun san duk suna yana dauke da sifa amma ba duk sifa bane ke daukan suna. Kun gano wannan abin da kyau? Misali idan aka ce sifa na mutum aka ce wane mai hakuri ne, to ba lalle ne kuma ya zama sunan shi hakuri ba, zai zama sunan shi daban, wannan kawai sifan shi ne. Wane marowaci ne, ba za ka ce kuma sunan shi rowa ba. Wane mai kyauta ne, ba za ka ce sunan shi kyauta ba. To shi ne bambancin sifa da suna. Suna yakan dauki suna kuma ya dauki sifa, amma sifa yakan dauki suna ai sifa ne baya daukan suna. To al-muhaqqiqun suka ce sunayen da aka kawo gaba ɗaya kaf guda biyar ne suka inganta cewa sunan Qur'ani ne, amma sauran duk sun inganta siffar shi ne. Ina fata an gane. Yanzu ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya siffanta shi da abubuwa da yawa. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ba za ka ce duk wannan sunayen shi bane ba. Wada'in ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Ba za ka ce waɗannan sunayen shi bane ba, amma sifofin shi ne. Kun gano wannan abin da kyau? To Al-Qur'ani mai girma abin da ya inganta shine na suna Muhammad Aliyu Sabuni, shi ma a cikin At-Tibyan ya kawo cewa guda biyar ne suka inganta cewa sunan Al-Qur'ani ne. Ɗaya daga cikin ƴan uwa abokanmu kuma malamanmu wanda Allah ya mana baiwan shi a Najeriya, amma ba kowa ya san wannan baiwan da Allah ba wannan malamin ba, waɗansu kuma sun sani hasara yasa ba sa faɗa. الشيخ عبد الرحمن عمر بغراوة حفظه الله ورعاه يا فداك كيلي تايفين شي إعلام الأقران يكي تشيوا دنگني دوانا مثلا سيتش أسماؤه في صحيح القول أربعة وما سواها فأوصاف لدى الفهم سيتش مفذكر من بعده القرآن نقرأه ثم الكتاب مع الفرقان بالحكم ينا فاتا انغاني تو يا كاو غدا هدو a cikin wannan baitocin bai kawo ɗaya ba amma har na taba ji yana cewa a inda a ce ba a yanzu rubuce littafin ba da biyar zai kawo ya kawo azzikir ya kawo alquran ya kawo kuma alkitab ya kawo alfurqan wannan kowanne ya inganta sunan qur'ani ne na biyar din shine tanzil ya tabbata tanzil sunan qur'ani ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تو wadannan sunaye biyar sun inganta sunan qur'ani ne amma an-nur wannan sifan shi ne fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna to akwai ire-iren su da yawa irin su al-bayan da ire-iren su suna da yawa to wannan takaice ne game da shi dan uwa da ke wannan tambaya wannan shine zance mafi karfin dalili a wajen al-muhaqqiqun sunaye ne guda biyar amma in ka tara da siffofi ya kai wajen 55 Allah ba mu albarkacin alqur'ani sai tambaya ta biyu wannan shi ya turo yana tambaya ne dangane da wata matsala a wacce suke ciki yake neman fatawa akai tambayar kuma ita ce cewar mace ce ta rasu ta bar yarinya jaririya ko yaro ko yarinya da wallahi alam an dai bar jariri ko jaririya ko ba a samu wanda zai shayar da wannan jaririn ba ya zanto babu macen da take shayarwa kenan a duk a inda suke zaune to sai dai aka samu wacce tana iya shayarwa ita kuma ba musulma bace ba to ya za a yi ya halatta akbawa kirista ta shayar da jariri ko jaririya musulmi ko musulma ko bai halatta ba kun fanci tambayar da kyau to dangane da wannan matsalan malami sun amsa shekara sama da 2000 da wuce 2000 da daruruka kun fanci wannan abin da kyau a cikin mudawwana an tambayi Imam Malik rahmatullahi alaihi Imam Darul Hijra aka ce da shi me zai ce game da mace wacce ba musulma ba ta shayar da jariri ko jaririya ainihin musulmi ko musulma sai ce la yi ujibuni ku fahimci kalma sai ce kai hakan baya burge ni ma'anar shi ya kyamaci abun kenan sai zamo ya kyamaci abun ya zama makaruhi sai ce la yi ujibuni ittikhadhuhunna li'annahunna yashrabna al-khamra wa ya'kulna lahma al-khinzir yace saboda ina jin tsoron suna cin naman kare suna shan giya suna cin naman alade misali ka kara to kuma abincin da mutun ke ci yana tasiri wajen ruwan nono kun fanci na wannan kyau sai yazo to ana shayar da jariri ana ciyar da shi abin da yake haramun kenan inji ta alkali Salihu Zaria yace wai yaro tun yana jariri ana ta bashi kwayoyi a ciki a haifi yaro kaga yana ta dariya a ci ya zo da basira ci dan kwaya aka haifa to wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa cewa shi yana ganin kar ai haka to a cikin Al-Muguri Ibn Qudama yake cewa an tambayi Abu Abdullah idan suka ce Abu Abdullah suna nufi Imam Muhammad Ibn Hanbal rahmatullahi alayhi dangane da mace wacce ba musulma ba ta shayar da jariri musulmi sai ce al-irtida bi labnil fujuri wal mushrikati makruhun yace abun kyama ne a ce ainihin shayarwa daga nonon fajira ko mushrika yace kai shi yana kar ai wannan abu ya kyamaci abun shi ma sannan Ibn Qudama Allah mishi rahama har ma ya kawo wata matsala yake cewa akwai daga cikin malamai da suka ce kai koda ma fa mace musulma ce amma yar duniya ce kar a bari ta shahar da yaro ko kuma ta doluwa duka ya kawo wannan abun a cikin almubuni sai yace dalili shine sai yace wai fa innahu yuqal domin ana cewa innar radaa yughayyiru tibaa ai nonon da yaro ke sha yakan yi tasiri wajen canja dabi'ar shi ya zama mai basira ko aka san haka sai ya zama dolo shi ma wato wannan suna kawowa ne saboda nuna muhimmancin shi shayarwa din to a karkashin wannan sai malamin suka ci duk wannan ana magana ne ala babil ikhtiyar idan aka option kenan yanzu ana magana an shiga larura babu yanda za a yi sai wannan mushrikan ya za a yi Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alayhi aka tambaye shi dangane da wannan matsala sai bin Bas yake cewa al aslu asali a wajen shayarwa la yushtaratu al islam daga cikin sharadin shi babu addini a ce sai musulmi ko aka san haka yana magana asali a asali ba lalle sai musulmi ba wannan kenan sai ya ce idan mace bai yahudiya ko ba nasariya au gairihima ko wadansu suka shayar da yaro ko wacce ma ake mushrika ta shayar da yaro yace hukuncin yana nan daidai ne da idan musulmani ta shayar da shi ta zama mahaifiyar shi kun gane abin da kyau hukuncin nan da ke shiga tsakanin wanda ya sha nonon wata to koda ba musulma bace hukuncin yana aiki idan mace ta shayar da yaro ko bata haife shi ba haramun ne ya aure ta haramun ne ya aure ƴaƴanta idan mace ce haramun ƴaƴanta su aure wannan yarinyar hukuncin ta hukuncin wanda ta haifa ne ina fata an gane to sai bin bas yace koda ba musulma bace in ta shayar da yaro hukuncin yana nan ta san wannan abin da kyau to sai suka ce amma na in babu option sai wannan babu laifi a bayar amma sai dai a kiyaye kar a bata kuma ta tafi da shi zai girma a hannunta nan kuma za a canja masa addini yanzu za ta shayar da shi ne ta bar shi a gidansu ko kuma a gidan take ina fata an gane amma a mika mata ta tafi da shi wannan kan haramci ma zai iya zuwa saboda ainihin soyayyar da da uwa in ya shige shi sai ya bi addinin da take to kaga nan kuma an zalunce shi to sai a kiyaye wannan ainihin gaban a takaice dai wannan shine amsan da malamin suka bayar saboda babu lokaci wallahu ta'ala ala wa alam zamu shiga karatu kai sai insha Allah Allahumma amin na'am arama mai Allah yace
wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaina dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin
ubangije ce man yarghabu an millati ibrahim waye zai kyamaci addinin annabi ibrahim waye zai kyamaci tafarki da tsarika ta annabi Ibrahim daga cikin mutane Allah ke tambaya kalman ragiba idan yayi ta'addida an asalin kalmar ragiba shine kwadayi ko kuma son abu to idan yayi ta'addida an aka kawo ragiba bayan ta aka kawo an wannan ragiban ya koma kyama idan kuma ragiba yayi ta'addida fi yana na matsayin kwadayi ko kuma son abu in an ce ragiba fi kaza shine yana son wannan abu an ce ragiba an kaza ya kyamaci wannan abu ina fata an gane yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce wa man ragiba an sunnati falesa minni kaga ragiba yace an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata falesa minni baya tare da ni yana can yana tare da su an gane ko shine ibnu taymiya Allah mishi rahama yace da annabi yace fa man ragiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata falesa minni baya tare da ni to ina ina annabi dai bai faɗa ba ibnu taymiya yace yana tare da kafirai ne yana tare da yan bid'a ne, yana tare da munafikai ne, kawai dai fa laysa minni, a bar shi a haka, ba ma san inda yake ba, ya shiga gare ni kenan, dai da ci Allah dawo da shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? Suka ce akwai abin da in yazo a bar shi a haka, kar ma ka yi bayani, fa laysa minni. Allah tabbatar da mu akan sunna. Wa man yargabu an millati Ibrahim, waye zai kyamaci addinin Annabi Ibrahim, waye zai ki tafarkin Annabi Ibrahima? Allah sai bada amsa, yace illa man safiha nafsuhu, sai wanda ya rena wa kanshi hankali, sai wanda ya wawantar da kanshi, sai wanda ya maida kanshi dolo. Saboda me ya zama wawa? Saboda ya bar tafarkin gaskiya, bi tafarkin ƙarya, wannan ya zama wawanci kenan. Kai ne aka ce ga nono nan kin dirmo, aka ce kai baka son wannan ruwan kwata kake so ka sha, kaga ya zama dolo kenan, ya zama tabadde, wannan ba mai hankali bane ba. Akwai bukatan abu shi allura ta tauhidi, an gane ko? Ainihin bashi wasu yan tablet na sunna. Allah ya ce illa man safiya nafsuhu, Allahumma amin, sai fa wanda ya rena wa kanshi hankali, sai wanda ya zama dolo, sai wanda ya musa kare. Sallace walaqad istafainahu fid dunya, hakika sha Nabi Ibrahim mun zabe shi a nan gidan duniya, mun maida shi mai, mun maida shi shugaba. Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imaman, kaga wannan zabi ne, shine istafainahu fid dunya kenan. Allah ya ce mun zabe Annabi Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas salihin, lalle sha Nabi Ibrahim ranan gobe kiyama kuma yana daga cikin salihan bayi, yana daga cikin mutane na gari, yana daga cikin manyan annabawa. Sai Allah ce id qala lahu rabbuhu aslim, malamai suka ce wannan yana ta'alluki ne da abin da ya gabata. Allah da ya ce walaqad istafainahu fid dunya, hakika mun zabe shi a nan gidan duniya. Id qala lahu rabbuhu aslim, a lokacin da ubangiji ya ce da shi ka musulunta, bi ma'ana ka mika wuya, da Allah ce da Annabi Ibrahim aslim, ka mika wuya ka sallama. Qala sai ce aslamtu lillahi rabbil alamin, na mika wuya ga ubangijin talikai, bai wata ba take sai amsa Allah subhanahu wataala. Kalman aslim idan an gaya wanda yake kafiri ana nufin ka musulunta, idan kuma aka ce aslim ga musulmi bi ma'ana ka mika wuya ka sakankance ka bi dokokin Allah, duk abinda Allah ya ce ayi ka aikata gurgurdan iyayenka, duk abinda Allah ya ce a bari kuma ka bar shi gaba daya, shine ma'anar aslim. Kaga shi yasa daga cikin sarakuna na Rumawa da Annabi tura masa wasika yace da shi aslim taslam, ka musulunta sai ka kubuta, duniya da lahira kenan. Wato addinin musulunci babu kubuta sama da a ce ka samu addinin musulunci, babu kyautan da Allah zai maka a duniya mafi girma kaman ya baka musulunci. Zaka ga wani yafi ka wayo, yafi ka wayewa, yafi ka daukaka, yafi ka samun duniya, amma Allah bai bashi musulunci ba, sai ka ga ya zama abun tausayi, an gane ko? To kai da Allah maka ni'ima ta musulunci dole ka gode mishi. Annabi Ibrahim da kanshi Allah ce da shi aslim, id qala lahu rabbuhu aslim, ai zabin da Allah ya mishi din da yace haƙiƙa mun zabe shi a nan gidan duniya, ai da muka ce da shi aslim, kana yace aslamtu lillahi rabbil alamin, li rabbil alamin, na mika wuya ga ubangijin talikai. Wannan ya nuna duk wani annabin da yazo musulunci, malamai suka ce ba a taɓa turo ni annabi ba da wani addini face musulunci. Wannan zaka fahimta ka idan ka bi Qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe. Bari mu buga misali da annaba guda biyar wanda suna ulul azm minar rusul, su suka fi kowa daraja da ɗaukaka cikin annabawa. Zaka ga abin da suke da'awa, suke alfahari da shi, shine musulunci. Mu fara da na farkon sa Annabi Nuhu a cikin suratul Yunus a ramma. Allah ce watul alaihim naba nuhin,
قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ
فإن توليتم
سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله
سيتي.
وأمرت أن أكون من المسلمين
تو كاكا نمكوبا فسر بني كاجي من المسلمين كوبا كوبا farkon aya an ce watul alaihim naba'uhin kaji annabi nuhu zaka ce minal muslimina ba bukatan fassara kenan to mu tafi kan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam gashi a kurkusa iz qala lahu rabbuhu
iz qala lahu rabbuhu aslim
sai yace
qala aslamtu li rabbil alamin
to sallaka kuma kan annabi musa nan dai cikin suratul yunus yace ya qaumi in kuntum amantum billahi
ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin
nan ma kaji musa a farko kaji muslimi na karshe ka san maganar musulunci ake ya qaumi in kuntum amantum billahi yace ya ku mutane na in kun kasance ku ne imani da Allah imani na gaskiya fa alaihi tawakkalu ga Allah ne kamata ku dogara in kuntum muslimina in kun kasance musulmai annabi ainihin Musa alaihi salam musulunci yayi mabiyan shi ma musulunci suka yi sai na hudu shine annabi Isa alaihi salatu wassalam a cikin suratul ali imran فلما أحس عيسى منهم الكفر
قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
جاءك قصر سورة المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين
أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا لله واشهد بأننا مسلمون
a waɗannan ayoyi guda biyu qalu amanna wa shahad bi anna muslimuna billahi na cikin Ali Imran yawa ayoyin nan guda biyu dukka mutanen annabi Isa hawariyun sune sahabban shi na kurkusa wanda suka fi kowa kusa da annabi Isa suka ce qalu amanna billahi mun yi imani da Allah wa shahad bi annana muslimuna ashaida mu dinnan kan mun miƙa wuya mu musulmai ne kaga mutanen annabi Isa me suke musulunci suka yi to kafin mu ji annabin karshe ahlul kitabi gaba ɗayan su kaf Allah sai tattara su yace ai musulunci suka yi kaf annabawan da Allah ya turo ahlul kitab ka tafi cikin suratul qasas kan izun wal qara wasalna arama
alladina atainahumul kitaba min qablihi hum
وإذا يتلى عليهم
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
الله تعالى أهل الكتاب قبائل وإذا يتلى عليهم إن أنكرن تموسى القرآن مجرما قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا sai ai mun yi imani da shi tabbas gaske ne daga wurin ubangijinmu innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimina tun kan qur'anin yazo da ma mu fa musulmai ne muna kan addini annabin Musa da Isa wanda kuma musulunci suka zo da shi to sai shi annabin da yazo shakur kundu babba dan Abdullahi alaihi salatu wassalam wanda ba ai ba kuma ba ai kamar shi ba ya fada ya ce qul inna salati wa nusuki
صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا Allah saka dalkari arama Allah yake cewa a wannan ayi shi kanshi manzon Allah ya ga yawa duniya gaba ɗaya kul inna salati ka ga yawa duniya sallar da nake wa nusuki da duk ibada nake aikin haji ko yanka na layya ko yanka na walima ko yanka na suna ko hadaya na aikin haji ko yanka na amore a goje wuya duka ya shiga ciki wa nusuki wa mamatiya da ainihin wa mahayaya wa mamatiya da rayuwa na da mutuwa na kab lillahi rabbil alamina yace la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina nine farkon musulmai to kaga annabawa gaba ɗayan su kabla suka yi shine musulunci hatta ka dauki fa masu bautan ainihin rana irin Bilkisu da ta gama bautar ranan ta ta gane hanya sai ta ce me rabbi inni zalamtu nafsi
qila lahu
tana da Bilkisu tana ji da ainihin mulki tana ji da isa ta kasaita ta tumbatsa tana jiji da kai tana taka kowa ta rena kowa da tazo ta ga ainihin fadan Annabi Sulaiman sai ta rena kanta kamar wani gwamna da yaje ga matatan Dangote yace ashe ba mu fara neman kudi ba yace ga inda ake neman kudi to ita ma da tazo ta ga fadan Annabi Sulaiman amma ita sai ba haka tace ba tace rabbi inni zalantu nafsi ya Allah na zalunci kaina na ci dukiyar mutane na yi zalunci na rena kowa na saba wa Allah ita abin da tace kenan ba wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin tace wa aslamtu na musulunta na mika wuya tare da Annabi Sulaimanu lillahi rabbil alamin ga ubangijin talika Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da ya kamata duk wanda ya tsinci kanshi a musulunci ya gode wa Allah kace alhamdulillah ala ni'matil islam alhamdulillah ala ni'matil iman zabi ne na Allah yayi ka musulmi idan ka je kaga wadansu akwai masu bautan biri ba akwai mai bautan maciji akwai mai bautan shanu akwai masu bautan kwadi kai da Allah ya maka ni'imar musulunci ka gane duk wannan ƙarya ne aka gode wa Allah mutum ne zai gina abu da hannun shi ya ajiye kuma yana bauta mishi to kai da Allah maka ni'ima ta musulunci kullun ka dinga godewa Allah ka nemi sabati Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci sai Allah ya ce ba wasabiha ibrahim
wa wasaqiha ibrahim banihi wa ya'qubu ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din
wa wasabiha ibrahim wa wasabiha wannan damirin hawun din yaudu ila almilla laka ce wa man yargabu an millati ibrahima wannan addinin annabi ibrahim din wannan millan wannan tafarkin wa wasabiha ibrahim ibrahim yayi wasiya da ita ga waye banihi ya'in shi ya musu wasiya da cewa su rike addinin Allah su rike addinin musulunci wa yaqubu bil ainihi bidamma ya zama tsofin ala ibrahim ai bi ma'ana shi ma annabi ibrahim annabi yaqub wasabiha banihi kenan shi ma yayi wa ya'in shi wasiya da cewa su rike millan annabi ibrahim suka ce ya yace ya bani ya ku yayana inna allaha astafa lakum ad-din haqiqa tabbas Allah ya zaba muku addini fala tamutunna ku iyakar iyawan ku kar ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face kuna cikin musulunci to ka ganin su nemi taimakon Allah su nemi sabati su nemi kyakkyawan karshe yasa annabi yake addu'a allahumma inna nas'aluka husnal khatima Allah muna roƙonka kyakkyawan ƙarshe dan babu alkhairi a duniya irin a ce ƙarshen ka ta yi kyau idan farkon ka ta yi kyau karshe ba ta yi kyau ba to kai hasaran zuwa duniya, ko kuma a ce farko bai yi kyau ba, tsakiya ba ta yi kyau ba, idan karshe ta yi kyau shikenan kai sa'an zuwa duniya. To babban addu'an da zaka yi shine Allah ka bamu husnul khatima, kyakkyawan cikawa. Allah ka sa mu mutu a musulunci, mu mutu muna imani, mu mutu akan tauhidi, mu mutu akan sunna. Idan ka mutu akan wannan to insha Allah sai ka shiga aljanna, Allah ya sa muna ciki. To annabi Ibrahim da annabi Yaqub sun yi wasiya ga ƴaƴansu, suka ce inna Allah astafa lakumuddin. Kaga shi fa annabi Ibrahim din nan ƴaƴan shi na annabawa ne, annabi Isma'il dan shi ne, annabi sai haka dan shi ne, amma waye tara su yana musu wasiya, kar ku kuskura ku mutu sai a musulunci. Shi kanshi annabi Yaqub ƴaƴan shi nan fa akwai annabi Yusuf a ciki, amma haka ya tara su hada Yusuf din, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku kuskura ku mutu sai a cikin musulunci. Yanzu kai yaushe kai zaunar da danka kana mishi nasiha ne bi Allah, sai dai ya ci jarrabawa, ana testa, ana sakwanta, idan baka yi na uku ba zai yi na uku kuwa, an gane ko? Wato ba laifi bane ka encouraging yaro ya kowane irin karatu na zamani, amma abin da yake primary aim na musulmi shine sanin Allah. Ka ba wa danka tauhidi, ya san Qur'ani, ya san annabi da sahabbai da ahlul baiti, ya san waliyan Allah na gaskiya ba na jabu ba, ya san waliyan Allah masu jagorantar mutane zuwa aljanna ba ƴan 419 ba. Wannan dole ka koya wa danka. Ina fata kun gane. Kaga Allah da ya tashi rufa mana asiri, Kano ta dau zafi a kamalan lawal trayon, sai Allah ka alkarmawi, sai abun sai ya kwanta. Shikenan Allah ne ya raba fada. Ina fata an gane. Da alkarmawo ya je ho nashi sai komai lalace, sai ya mai da hannu a gogo baya. Allah sauke. Suka ce fala tamutunna illa wa antum muslimun. To wannan wasiyar da suka yi da ni da kai da kowa da kowa, Allah sai mana wasiyar da kanshi a cikin Ali Imran. Yace me? Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, ka gane duk wani mai imani ya shiga ciki, ya ce ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, haqqa tuqatihi, haqiqanin jin tsoron shi. Ya ake haqiqanin jin tsoron Allah? Shine wani daga cikin magabata yake cewa shine kaman mutumin da ke tafiya cikin dokar daji, kuma hanyar da ke da kayoyi ko bashi da takalmi. Wani irin tafiya zai? Zai sauri? Zai daga kai sama? Zai kalle kalle? Dole kanshi na ƙasa. Idan ya daga kafan shi dole ya san ina zai aje, dan bashi da takalmi kuma akwai kaya a hanya. To yanda wannan mutumin ke tafiya cikin nutsuwa da taka tsantsan, na ina zai taka, ina zai aje kafan shi, haka ya kamata kai ba ka yi rayuwa. Me Allah ke so na aikata, me Allah baya so na bar shi, shine haqqa tuqatihi kenan, haqiqanin jin tsoron shi. A masa da'a, kar a saba mishi, a gode masa, kar a butulce mishi, sannan kuma kar a bauta wa Allah sai da abin da Allah yake so. Duk yanda ka kirkiro ibada komai kyawunta, idan ba Allah bane ce a aikata babu lada. Ita ibada tauqifiyya ce. Yanzu ba za mu yi bicin a masallacin nan ba, mu ce saboda tsabar son Allah da muke za mu kirkiro wata ibada don mu burge Allah, to babu lada. Wallahi idan baka gane wannan ba, baka fahimci addini ba. Shi Allah yana da wani irin sharadi da ya sa wa ibadar shi, shine kar a bauta masa sai da abin da shi ne ya ce a yi haka. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ka dubi annabi Ibrahim da annabi Isma'il da suka zo suka gina ɗakin Kaaba, suka ce me? Wa arina manasikana, Allah nuna mana inda za mu yi aikin hajji. Kuma aka turo mala'ika Jibrilu ya kama hannu annabi Ibrahim, to nan ne ake dawafi, nan ake sa'ayi, nan ake safa, nan ake kaza. Shi ya ja shi har filin Mina, har Muzdalifa, da inda ake jifa duka dade har zuwa Arfa. Yace ka fahimta hasa uku, ka gane abinda na gaya maka, to da wannan Allah ya ci abota mishi. To idan annabi Ibrahim bai kirkiro ibada ba, ya roki Allah a koya mishi, aka turo Jibril ya koya mishi, dan Allah waye a Senegal zai kirkiro ibada a Karba. Kun gane ku? Waye kuma a Morocco ko Algeria? Wato abun akwai damuwa ma alaji. Inda kana da lafiya kwakwalwa, kasa wannan ba zai yi ba to idan har manzon Allah da Allah ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi babu ibada kab da Allah ya shar'anta a duniya da yace shi yana wannan ibadar mala'iku ma suna yi kafin ya ce ayi sai salatin annabi alaihi salatu wassalam babu wata ibada da Allah ya ce ina yi duk mala'iku na nayi to kuma na umarce ku yi sai yi wa annabi salati saboda darajar manzon Allah alaihi salatu wassalam sallu alaihi ibadullahi kullukum inna salata alaihi tunji minan nikami to da Allah ya ce ku yi salati sahabbai ba sa jin larabci ne annabi bai iya larabci bane ba duk duniya annabi ya fi kowa iya larabci tun daga kan balarabin farko har a tashi duniya annabi ya fi kowa iya larabci sahabbai suka zo sai Abu Mas'ud al-Ansari ya rasulullah umirna an nusalli alayka fa kaifa nusalli alayk Allah ya umarni mu ma salati ya zawo ma salati bas iya kirkirowa bane ba al-fatih lima ugulika suma sun yi ai wal khatim lima sabat nasir al-haqq bil haqq da tuntun sun tsara nasu an gane ko a lokacin da suka tambaye annabi shi ma sai ya shiru saboda bai sani ba bi ma'ana Allah bai sanar da shi ba annabi kuma baya shige gaban Allah wurin ibada yafi kowa yi wa Allah da'a to annabi sai ya shiru har sai da sahabbai suka ce ina ma da ba mu tambaye shi ba kamar sun sashi a cikin damuwa da takura har sai da wahayi ya zo sai ga mala'ika jibrilu ce musu kaza ya annabi ce kulu ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa ƙarshe wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid mubarik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid na rantsa da Allah duk duniya babu salatin da tafi wannan fa aqsim ala aljadawa falasatu hannisu inji mai shirinya ka rantsa da Allah ba za ka yi kafara ba duk abin da ya fita daga bakin annabi billahi allazi ba abin da ya fi shi albarka duk wani baki dori yake sabanin bakin annabi in dai a wurin ibada ne to ga abin da annabi ya karantar a zahiri ba a mafarki ba kuma ga sahabban shi ga matan shi da ƴaƴan shi suna na Fatima suna nan duka yake ba su mai tsadan sai gudo ya zo maroka cikin mafarki ku yi hakuri yau karatun mai zafi ne kun gane wannan abin da kyau saboda ana ƙarya ne da san annabi ana yaudaran mutane kuma mutane wallahi abin tausayi da yawan su mabiyan wallahi da gaske suna son annabi su kuma malaman ƴan business ne to duk abin da annabi ya karantar ka yi rantsuwa da Allah ya fi kowanne ba za ka yi kafara ba to annabi ya ce da su kulu ku ce ya karantar da su wannan shine ibada sun iya larabci ya iya larabci amma sai da jira Allah ya koyar da shi ta hanyar mala'ika jibrilu kafin ya koyar da sahabbai kun fanci wannan abin da kyau to saboda haka ka'ida ne addinin musulunci a bauta wa Allah da abin da Allah ke so shine haqqa tukatihi kenan yace wala tamutunna illa wa antum muslimun ku yi iyakar iyawarku kar ku kuskura ku mutu face a cikin musulunci bi ma'ana ka zamo kana da mujahada kana da muhasaba kana fada da shaytan ba dare ba rana kana fada da zuciyarka kana fada da ainihin shaydanun mutane da shaydanun aljanu kana fada da komai cewar kai sai ka bi manzon Allah alaihi salatu wassalam sai ka bi Allah sau da kafa yanda Allah ke so shine mujahada kenan sannan ka dinga muhasaba kuma kana duba ayyukanka shin ayyukana da na sako da na lada wanne fi yawa idan na ladan ya fi yawa ka gode wa Allah kar ka ce mun tsira a gode wa Allah ka ce Allah ka taimake ni ba dabara ba iyawa bace rahman Allah ce falalan Allah ne to sai ka ƙara ainihin dagewa da haka ake ainihin shiga aljanna fala tamutunna illa wa antum muslimun haka annabi Ibrahim ya fada haka annabi Yaqubu ya fada haka dukkanin annabawa suka dinga karantar da mutanen su cewa abi Allah sau da kafa kar ainihin sabawa Allah sai Allah ya ce
an kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
أشكي وانا آيان دا الله يكي مغانا النبي يعقوب دا النبي إبراهيم malamai sun kai sun kawo rin cewar ba su da sabani ittifaqi da kuma ijma'i ne na musulmai cewar annabi yaqub jika ne ga annabi ibrahim dan da ne ga annabi ishaq to amma shin annabi ibrahim ya san shi bi ma'ana yana ra'aya ka haife shi ko bayan ya rasu tun ba lalle ne ka san jikan ka bai ko to lokacin da aka haife annabi yaqub har ya girma annabi ibrahim ya san shi ko kuma sai bayan ma ya bar duniya kafin aka haife annabi ainihin Yaqub. Wasu daga cikin malamai suka ce annabi Yaqub an haife shi ne bayan rasuwan annabi Ibrahim alaihi ma'assalam. Amma zance mafi inganci kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa, yace wannan magana tana buƙatar dalili mai ƙarfi ko babu ita. Yace zahirin Qur'ani abinda ke nuna wa annabi Ibrahim ya san shi. Saboda me? Idan ka duba a cikin suratu Hud, a lokacin da suke baƙin mala'iku annabi Ibrahim ya musu hidima, matar ta kai ta kawo, aka yanka ainihin rago, aka gasa, aka ya dai karrama su, sai suka musu albishir, suka ce me babashar na hadi sai haka wai warai sai haka
Yaqub hadi ishaq wa lim warai ishaq Yaqub.
Da matar ta ga abin da ke faruwa tsakanin mijinta da malaiku wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq, tai dariya sai malaiku suka mata albishir dan bata taba haihuwa ba, ita ce Sara, mun bada labarin ta kwanaki. Hajara ita ta haifi annabi Isma'il, to ita Sara a lokacin aka mata albishir fa basharnaha bi ishaqa, muka mata albishir zaki dau ciki zaki haihu, sunan dan ma Allah ya saka ishaq tun ba ai cikin ba. Aka ce dan zai girma shi ma zai aure ya haifi da sunan shi Yaqub, wa min warai sai haka Yaqub, Allah ya sa sunan da ya sa sunan jika tun ba ma haife su ba. To sai malami suka ce to a wannan busharan ya kamata a ce annabi Ibrahim ya san shi, Sara ma ta san shi, sannan kuma sai sake fada can cikin suratul anbiya wa habna lahu ishaqa wa yaquba
wa wahabna lahu wa ya'quba nafila wa kullan ja'alna salihin.
Yace wa habana lahu ishaqa, sai muka mishi kyautan ishaq, wa ya'quba da ya'qub nafila, kari akan ishaq din, kaga ya san shi kenan, yana rayi aka bashi da kuma aka bashi jika. Allah ce kullan ja'alna salihina, dukkan su mun sa sun zama salihan bayi, sun zama annabawa, shine ma'anar salihan bayi. To a wannan gaban abinda ke ƙara tabbatarwa kuma hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne kuma cikin sahih al-bukhari, aka tambaye annabi cewar ainihin yana cikin bukhari da muslim, hadisin abu dharr al-ghifari yake yace qultu ya rasulullahi, yace ya ma'aikin Allah, ayyu masjidin wudi'a awwal, wani masallaci aka fara ginawa tsakanin Baitul Maqdis da ainihin masallacin Ka'aba? Masallacin nan guda biyu wanne aka fara ginawa? Shin masallacin Ka'aba ne ko masallacin Qudus? Kaga amsa tambayar nan sai ta hanyar wahayi, ko haka ne ko ba haka ba? Annabi ake tambaya kuma tambayar na shekara dubbai, aka ce tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin Qudus wanne aka fara ginawa? Kala annabi ya ce al-Masjidul Haram, masallacin Ka'aba shi aka fara ginawa. Qultu, sai shi Abu Dharr al-Ghifari yace thumma ayyu, sannan wanne? Kala yace Baitul Maqdis, masallacin Qudus. Qultu, sai na sake tambayar annabi, nace kam bainahuma, wani tazara ke tsakanin su, kwana nawa, wata nawa, shekara nawa? Kala 40 sana, shekara 40. To sai malamai suka ce tajdidin masallacin Ka'aba annabi Ibrahim ne yi, tajdidin masallacin Qudus kuma annabi Yaqub ne yi. To ya zama tun da shekaru 40 ne lallai ya kai a ci a gaji kan shi, tun daga shi har ya girma, har ya kai ya gina masallacin Qudus. kun kwance wannan abin da kyau wata kila daga lokacin da aka gina masallacin Ka'aba bai wuce shekara 10 ba aka haife shi har ya girma kai dan shekara 30 yazo ya gina masallacin Qudus zance dai mafi inganci annabi Ibrahim yana cikin annabin da Allah ya bashi annabta da manzanci ya bashi da annabi manzo ya ƙara bashi da annabi manzo ya ƙara bashi jika annabi manzo ba wannan ba kuma ya sake bashi wani da ya zama annabi manzo shi Yaqub din kuma wato ba ma wai jikan ba jikan ma ya haifi da kuma annabi manzo shi yasa annabi Yusuf Allah ya masa kirari yace al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim yace mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja yace Yusuf dan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim kowanne duniya ne guda inna Ibrahim kana ummatan ina fata an gane to kakan nashi kenan shi kakan nashi shi kai umma ne duniya ne guda ana nufin imaman ja'alnaka lin-nasi imama shine ummatan ana nufin shugaba abun koyi Allah sai ya ce am kuntum shuhada yana tambayan Yahudawa da suke jingina kansu zuwa ga annabi Yusuf da annabi Yaqub da annabi Ishaqa suna cewa addinin Yahudanci shine addinin su sai Allah ya ce am kuntum shuhada shin ko kuna wurin kuna halarce id hadara yaqub al-maut a lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi Yaqub Imam Sayyid Tantawi a cikin tafsirin al-Wasil yake cewa am kuntum shuhada din nan ai ma kuntum shuhada ai ba kwa nan ba kwa wurin a lokacin da Yaqub zai rasu ya tara yayin shi gaba daya kaf duka ya tara su id qala li banihi sai yace da yayin shi mata abuduna min ba'di idan na koma ga Allah wa za ku bauta bayan na bar duniya yana tambayin su qalu suka ce na abudu ilahaka wato annabawa malam suna da abun mamaki mutun ya san zai mutu kuma lafiyar shi kalau yana normal a raji in kai ne cikin sati zaka zube karami lafiyar ka kalau ke yasa cikin hikima Allah sai boye mutuwa inda an san mutuwa da akwai matsala tun saura shekara ɗaya zaka fara rikicewa zarewa zaka yi ka zare kuma kai ba zararre ba Allah sai boye mutuwa ba wanda ya san shi zai rasu amma annabawa za a ce zaka mutu rana kaza annabi ya san randa zai rasu mala'ikan ya zo daukan shi ya san daukan shi zo kuma suna hira ya tambaye shi an ce na nemi izini in ka bani dauka in maka bani ba in koma alaihi salatu wassalam in kai ne sai ka ci a bayan zuba sai 2027 in mun ci zabe Allah sai yake cewa lokacin da zai rasu ya tara yayin shi gaba ɗaya kaf yace da su mata abuduna min ba'di wannan shine damuwar annabawa fa abauta wa Allah ayi tauhidi idan ka duba annabi Zakariya me yasa da mai samu da bai ta addu'a cikin surati Maryam menene babban ƴan din shi na Allah bashi da yace yarithuni wa yarithu waj'alhu rabbi yace abinda yasa nake so Allah ka bani da kan na mutu ba aihu ba yace yarithuni ya gaji wannan wa'azin da nake da karantarwa wa yarithu min ali yaqub ya gaji aikin kakannin shi su yaqub abinda yake so kenan ai kaga ba yan kasuwa bane ba ba barayin gwamnati bane ba ba yan ciwaciwon gwamnati bane ba an gane ko shugabanni ne na addini sai ce minal yaqub sai ce waj'alhu rabbi radiya to shine anan yaqub sai tara sai ce mata abuduna min ba'di idan na bar duniya wa za ku bautawa qalu suka ce na abudu ilahaka za mu bauta ubangijinka Allah shi kadai tallin tal daya daya za mu bauta wa ilahaka ubangijinka ya kai yaqub wa ilaha abaika za mu bauta ubangijin iyayenka ibrahima annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa ilahan wahidan abun bauta tallin tal daya dayan da bashi da kishiya sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna gaba ɗaya kabu ma zuriyan annabi Yaqub ga Allah din mun musulunta mun ainihin mika mishi wuya to anan sai malamai suka ce akwai wata latifa a cikin nan suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika zamu bauta maka zamu bauta wa abaika jam'i ne na al'abu, al'abu shine uba, aba jam'i ne na ainihin kamar kace ubanni. Sai suka ce to me yasa annabi Yaqub ya'in shi su annabi Yusuf suka kira annabi Ibrahim da baban shi, suka kira annabi Isma'il wanda baban shi ne suka ce shi ma baban shi, suka kira Ishaqa shine asalin mahaifin shi suka ce shi ma baban shi, suka ce domin a larabci hatta in ji siba wahi, siba wahi muttafaqu alayhi kenan, haka da ko ba haka ba imratus ko in an ce siba wahi muttafaqu alayhi ne kama ce Bukhari da Muslim aramma sun ruwaito. To siba wahi yace al-arabu taqulu, larabawa suna cewa kaka al-abu, bappa al-abu, mahaifi ma al-abu, da kaka, da wan mahaifi, da kanin mahaifi, da mahaifi, duk ana kiransu al-abu a larabci. Kun gano wannan abin da kyau? Shi yasa kuma annabi da kanshi yayi wannan a cikin maganganun shi, yace ana da'awatu abi Ibrahim, ni addu'an babana ne Ibrahim. Ibrahim kakan shi ne na nawa, na nesa akalla 20 da wani abu. Kun fahimci wannan abin da kyau? Yace da'awatu abi Ibrahim, addu'an babana Ibrahim. Sai dai sake faɗa kuma cikin hadisi qarara, yace anan nabiyyu la fakhar wa ana ibn Abdul Muttalib, ni annabi ne ba alfahari nake ba, ko ku yadda ko kar ku yadda ni annabi ne. Lace la fakhara, labari nake baku ba alfahari ba. Yace wa ana ibnu Abdul Muttalib, kuma ni dan Abdul Muttalib ne. Wai Abdul Muttalib kakan shi. Kun fahimci abin da kyau? To wannan larabcin sanin shi yana da muhimmanci wajen fassara hadisai. Idan ka fahimci wannan sai kai aiki da abin da salaf suka rayu akai suka zauna lafiya. Kun fahimci abin da kyau? Idan kai wannan ka huta zaka fita daga gargingimu daiwa. A cikin baitocin Larabawa babu lokaci, da mun kawo baitoci shawahid da yawa da suke tabbatar da karman al'abu takan sauka akan kaka, takan sauka kuma akan wanda yake gwan mahaifi ko kanin mahaifi. A ƙarƙashin wannan akwai wani sabanin malami na rabon gado, suka ce an kira kaka da uba, mutum ne sai ya rasu ya bar mahaifin shi wanda ya haife shi da kuma ƴan uwan shi. ƴan uwan suna da gado arama arama sha koma baya maka ya gama jan ayoyin shi. Mutum ne ya mutu ya bar biliyan dubu, yana da yayu da kanne kuma yana da mahaifi, ƴan uwan suna da gado, in za a raba ba su da komai. Kar ku bata mana lokaci, ba su da kosisi. Saboda me ba su zama ƴan uwan ba sai dalilin mahaifin? To mahaifin na nan ya bloke ninsu. Duk wanda ya sami sillan zaman ka ɗan uwan wani, idan yana raye kai baka da gadon wancan. Kun fahimci wannan abin da kyau? Shi yasa idan uba na raye kaka ma ba shi da gado, dan kai ba kakanka ba danginka bane sai dalilin babanka. Kun gano wannan abin da kyau? Shi yasa wani da baban shi ya kore shi a gidan shi yace ka bar min gidana, yace anan gidan babana ne, kai ma ka tafi gidan babanka. Bai kyauta ba, amma kawai labari ne abin dariya. Kun gane wannan abin da kyau? To anan sai suka ce idan mutum ya rasu yana da ƴan uwa, idan uban shi na raye to ƴan uwan ba su da gado, kakanni ma ba su da gado, uban ya katange kowa. To sai uba mutum ya rasu, uban shi ya riga shi rasuwa, mahaifin shi a bar duniya, amma yana da ƴan uwa kuma yana da kaka, bi ma'ana kaman wanda ya haifi baban shi kuma yana raye, nan kuma ya za a yi? Sai wani sati in Allah kai mu. Allahumma amin. Za ku ji maganganun salaf akan insha Allah abinda mu karanta na daidai. Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah mana afuwa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.